daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, yau talata 24 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri na tsoffin manyan jami'an hukumomin leken asiri da na tsaron Amurka. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin Kenya saboda rusa wani bangare na unguwar talakawa mafi girma da ke ƙasar. Hukumar zabe a Zimbabwe kuma tana ba da tabbacin cewa za a gudanar da zabe sahihi a ƙasar a ƙarshen wannan wata.
To kanin labaran duniya kenan.
Yanzu manomi nawa ne zai iya zuwa yi noma? Ga filayen noma, ga komai na noma, ga ruwa, amma ba zai zuwa yi noma don me don tsoro? Mutum nawa ne zai iya shiga yayin tsoro? Kai a anguwanni ma akwai wanda zai yi magana a yi fitina.
Dr. Ahmed Gumi kenan yake tsokaci kan matsalar tsaro a Najeriya. Muna ɗauke da cikakkiyar hirar, sannan za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa
hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara ƙanƙana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara 'yan jarida domin
za ku ji dalilin tara 'yan jarida. Sannan kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahaba Imam Aliyu. Sunana Muhammad Lalo.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ke cike da takeici, yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an hukumomin leken asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin suka da suke masa. Cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leken asirin Amurka na CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka FBI James Comey. Galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar manufofin gwamnatin ta yanzu. Trump ya kai hawaya kan kalaman tsohon daraktan na CIA Brennan, wadda a shafin Twitter ya caccaki taro da manema labarai da Mr. Trump ya yi tare da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Brennan ya ce martanin da Trump ya bayar na wata ƙilgoyon bayan Putin ba ƙaramin laifi ba ne, ya kai mizanin a ce cin amanar ƙasa. Ya ƙara da cewa ba kurun kalaman na Trump suna cike da yarantaka ba, kurun a fili yake Trump, wato Trump ɗan gidan Putin ne. Tsohon daraktan hukumar leken asiri ta na'ura James Clapper shi ma yana cikin jerin tsoffin jami'an gwamnati da Trump yake shirin karɓe ikonsa na sanin sirrin gwamnati. Clapper ya gaya CNN cewa karɓe ikon ba wani abu ba ne illa hali na ƙaramin mutum a zaman gayya saboda sukar lamirin gwamnati. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump din ya gargaɗi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada ya sake yi wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi inda ya soki lamirin shugabannin ƙasar Iran din. Da alamun shugaban na Amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na Iran Rouhani yana gargaɗi ga Trump cewa kada ya kuskura ya yi wargi da bindin zaki, domin hakan zai kai ga yin nadama ko na da na sani. Rouhani ya ci gaba da cewa tilas Amurka ta sani cewa zaman lafiya da Iran babu kamarsa. Hakanan yaƙi da Iran ba zai wato zai zama tamkar irin yaƙin da ba taɓa yi ko ba taɓa ganin irinsa ba. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin ƙasar Kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin a gina hanya, lamari da ya sanya wasu mazauna wurin suka rasa muhallansu. Da sanyin safiyar jiya Litinin, Amnesty ta sa wani hoton bidiyo a dandalin Twitter na rushe-rushen inda aka ga wata makaranta da aka rusa. Unguwar marasa galihu tana bayan birnin Nairobi, inda mutane fiye da 400 suke da zama. an rusa wani bangare na unguwar domin a gina wata hanya saboda a rage cinkoso a babban birnin kasar. A baya an rusa wani bangare na unguwar saboda wannan aiki sai dai gwamnati ta alƙawari a lokacin za ta sanar da mazauna unguwar lokacin da za ta yi rushe-rushen kuma ta ce za ta biya su diya. Amma mazauna unguwar suka ce rushe-rushen da aka yi jiya Litinin an yi musu bazata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Litinin hukumar zabe a Zimbabwe ta ce duk kuri'ar da aka jefa a babban zaben kasar da za a yi ranar 30 ga watan nan zai yi tasiri kuma za a wato kare sirrin kuri'ar. Zabubukan da aka yaba a kasar duk an yi zargin an tafka magudi domin taimakawa jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar. A rahoton da Sebastian Mohu ya aiko wa muryar Amurka daga Harare ya ce muƙaddashin shugaban hukumar zaben kasar Emmanuel Magade ya yi magana da manema labarai da jakadu da ƴan sa ido a jiya Litinin da zimmar ƙarfafa gwiwa kan zaben da za a yi. Tabbacin da zan baiwa jama'a da suka taru a nan shine babu wata kumbiya-kumbiya wajen tabbatar da kowa zai jefa ƙuri'arsa cikin sirri. Ra'ayina na ƙashin kaina shine babu gudu babu ja da baya kan cewa za a yi ƙuri'a cikin sirri. Wannan ita ce tabbacin da nake baiwa hukumomin ƙasa da ƙasa, shine kuma tabbacin da nake baiwa al'ummar ƙasar Zimbabwe. Wannan tabbacin yana zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar Movement for Democratic Change da ake cewa MDC a takaice ta ce za ta fara zanga-zanga daga yau Talata idan hukumar ta gaza biyan bukatun da suka gabatar mata da suka hada da tabbatar da cewa ba a yi magudi a zaben ba. Jam'iyyar tana zargin hukumar zaben tana shirin za ta yi magudi a madadin jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar kamar yadda ta saba yi a zaɓuɓɓuka da suka wuce a zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Robert Mugabe. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka NASA a takaice ta shirya wata liyafa domin fara bukukuwan murnar cika shekaru 50 da sauka a duniyar wata za a yi shekara ana wannan biki. Liyafar da aka yi na irin suturar da waɗanda suka halarta suka sanya an gudanar da ita ne a cibiyar bincike da nazarin sararin samaniya da ke Florida ake kira Kennedy Space Center da Turanci. An yi bikin ne a ranar Asabar inda ɗaruruwan mutane suka halarta, amma mutum guda ba a gan shi ba shine Buzz Aldrin wanda yana daga cikin ƴan sama jannati da suka sauka a doron wata a ranar 20 ga watan Yuli 1969 a lamari da ko da ya shiga tarihi. Aldrin yana rikici da ƴaƴansa da wasu kan yadda suke tafiyar da gidauniyar kan ilimin sararin samaniya. A baya-bayan nan Aldrin ya kai ƙarar ƴaƴansa biyu da wani tsohon manajansa yana zargin su da almubazzaranci da kuɗaɗen gidauniyar, kuma suka ɓata masa suna cewa yana fama da cutar mantuwa ko ɗimuwa da yake da ita. Gidauniyar Aldrin tana daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin liyafar nan duk shekara.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar tsaro batu ne da yake ci gaba da ciwa al'ummar ƙasar tuwa ƙwarya, kama daga abin da ya haɗa da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram da masu garkuwa da mutane da 'yan fashi da makami zuwa rikicin manoma da makiyaya. Dr. Ahmed Gumi, fitaccen malamin addinin Islama ne a Najeriya wanda kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullun, ya kuma tattauna da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu wanda ya fara da wannan tambaya.
Dr. Gumi, da gaske ne ka ce wato rashin tsaro ya fi yawa yanzu a gwamnatin Buhari da aka kwatanta da zamanin gwamnatin mulkin Jonathan?
Da wannan kamfani a wuri na harage na ya fi tsanani yanzu, ya fi tsanani a yanzu. Kai rashin tsoro ana nufin yawan mutuwa ba. Ba ku ji yadda Allah zai haɗa ba hujjojin wa amanahum min hawa, wato jama'an Allah na maganar Quraysh yadda Allah ya ciyar da su daga yunwa kuma ya ba su aminci daga tsoro. Ai tsoro, tsoron da yake a yanzu bari ku ba ku misali. Yanzu manomi nawa ne zai iya zuwa ya noma? Ga filayen noma, ga komai na noma, ga ruwa, amma ba ya zuwa ya noma don me? Don tsoro. Mutum nawa ne zai iya tafiya don tsoro? Kai a anguwanni ma akwai wanda zai yi magariba ta yi zai fitina don ɗan sara suka ɗan sata, wato rashin abin da din ya zama rajuwan dare ya zama gari amma da lokacin can mu mutum masu yin wannan abu ai ba ma Boko Haram bane wato kuma intelligence ne wannan zamanin na soja su suke yin wannan bumabumai shi kuma dan wani annaba ta sa tsakanin su ba su ne suka shi wawa sai su fita mu bomai
to
Allah ya nan din shi kan shi general da su suka fata mishi gwamnati a cikin ta wa wa ne Boko Haram mun yi na su shekaru su yi wannan ai kamar wanda aka saka a jaji dan akwai wani general yau sani ai saboda haka sai change shi wato mura jami'an tsaro shikenan sai wannan ba ba mun suka bace kuma kace wasu tun lokacin da aka lata shi kana san ba da shi kire suka fara rajewa domin an samu wani wanda zai sa ido
sai
kenan a shiru ga shi kuma yanzu Boko Haram din har yanzu ga an gaba da su bane sannan ga zan fara sannan ga abubuwa shi da ke faruwa duk kasar Najeriya ya za a yi mutum da hankalin shi ce
ya Sheikh Gumi da gaske ne ka ce ba laifi bane waɗanda suke rike da mukamin siyasa kaman gwamnati su dauki dukiyar jama'a su yi bukatun su da shi
a ba amma dai abin da nake nufi abinda ni kullun nake nuna ma kokarin nuna ma gwamnati har dai wannan tamu balle na mu yake da suna mutanen Arewa akwai shugaban kasa akwai gwamna na dashi aka yi kamar shugaban kasa to in shari'ar musulunci ake bi akwai dukiyar da yake in ta sulhu ce ba ta yake ba ta ganima ko ba zakkan mutane ba to an yadda gwamna ko shi president ke yi amfani da ita din da ya ga ya fi dacewa sannan ba mai hisabi wannan kudi sai Allah ran tashin kiyama
to
ma'ana president yana da karfi a shari'ar musulunci kuma gwamna yana da karfin ya sa kudin ne inda ya ga dace wai zai mai hisabi Allah zai mai hisabi ba dan adam ba kuma da kai in ka ce wai sai zaka buje mai babu hisabi a duniya zaka wahala ne kai
wannan ya sa wasu na cewa ka zama malamin yan siyasa ko kuma dan siyasa da rigar malamai kana goyon bayan cin hanci da rashawa
to ai za su yi fa dan haka amma shi ne addinin mu na musulunci addinin mu kuma shi bai raba ba akwai mu'amala wanda ke ta shiga akwai kuma aqida wato tauhidi so dan jahilci yanzu mutane jahilcin su a duniya ya kai inda yake amma muna nuna ma gwamnati yanda za ta yi ta fita daga cikin abin da ta fada a ciki zai ku gwamnati ta ta aikin gwamnati wato gida biyar ko shida ta yaran yanka da gauna mata da iya ta tsare dukiyar mutane da iya ta tsare rayuwar mutuncin mutane ta tsare addinin mutane kuma ta tsare wato sisi kada ta tsare gida mutuncin mutane shi ne aikin gwamnati to in ka duba wannan abubuwa zaka ga akwai matsala
doctor
kina nuna mata ne za ta yi wato kada ya maida abin da bai da muhimmanci a bashi muhimmanci da yi shi sannan kuma abin da yake da bai da muhimmanci a daukaka shi a bashi muhimmancin da bai kai ba to taka ne wato ake samu a yi mulki yanda ya dace
Dr. Ahmed Gumi kenan a tattauna wasu da sahabo Imam Aliyu. To a jamhuriyar Niger an horar da ƴan jarida kan illolin da ke tattare da yiwa ƴaƴa mata auren wuri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara kankana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara ƴan jarida domin fadakar da su game da illar aurar da yara mata a hali sun kasa shekaru 18 da haihuwa. La Lena Fatara shine wakilin UNICEF cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa rayuwar iya mata da tallafa ma yara kankana.
S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs qui contribuent à la perte.
Tunkar matsalar yiwa yara mata aure alhali suna da kankanan shekaru tamkar bugur maya ne da matsalolin da ke da nasaba da tattalin arziki al'adu yaki da talauci kuma ɗan jarida na da rawar ganin da za su taka a wannan fannin a wurin UNICEF ɗan jarida na da kaimin da za su amfani da shi
kama abokanan wance ne na hukumar ta majalisar dinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar iya mata da tallafa ma yara kankana domin ɗan jaridu na da ƙarfin fada aje a cikin al'umma haka ma da kawo sauyi a cikin rayuwar jama'a da irin yadda ya kamata su hange su da hangen lamuran waɗansu daga cikin su a dukkan fadin duniya.
Vous avez le pouvoir de façonner les valeurs des individus, leur manière de se percevoir, de percevoir les autres et le monde dans lequel ils vivent.
Shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa rayuwar iya mata da bada tallafi ga yar kankana na jihar Tawa cewa da Malam Alhassan Isa ya ce ɗan jarida na da ƙarfin fada aji na taka rawar gani a cikin wannan lamarin domin yin faɗakarwa game da aurar da iya mata da shekarunsu suka kasa 18.
Le thème est d'une importance très capitale quand on sait que il touche.
Wannan mau'du'in yana da muhimmancin gaske sane da cewa yana da nasaba da take haƙƙin yara kankana kuma aurar da yara kankana abu ne da ke wakana sosai a cikin wannan jihar ta Tawa.
Le mariage des enfants c'est une pratique qui est très courante dans la région de Tawa.
Shi dai wannan taron horar da ƴan jarida game da aurar da yara iya mata kankana da shekarunsu suka kasa kai 18 zai ba ƴan jaridar damar samu makamashin aiki domin wayar da kan al'umma game da wannan matsalar da ke iya haifar da matsaloli da ke da nasaba da kiwon lafiya, tattalin arziki, zamantakewa da al'adun da talauci a mafi yawancin lokaci. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gugu ke cewa ƙarfe 1 dare ne da minti kusan 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da saƙuna ba su da malamai, wallahi sanin da ne.
To haka.
To mun
ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gari ne irin matanku. Su ne wanda ni matata malama ce a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Yanzu misali shi ya ce matar Saluda shin da Asuba take barin garin nan ta tafi Luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma Luda?
Jama'a muna fatan mun samu ku rami lafiya akan wannan shiri na tsakamaiwa da ke zo muku daga birnin Washington DC. To wakan menene tasirin canjin mataimakan gwamnan da aka yi can kwanakin baya a jihar Bauchi akan zaɓen shekarar 2019 mai zuwa a can jihar din?
Sunana Bello Ambo. Mu muna murna da aji wanda ya yi sakamakon mu yaran mai girma gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar Gero Ubangidan Dauro ne. Wannan mataimaki ne mai girma gwamnan zai aji wannan kujeran san daman tuntuntunci ne baya da kowa a bayansa, kuma ya gagara taimakon kowa baya da kowa, kuma bai san da zai taimaka mai girma gwamnan a zaben 2019 ba. Kuma hasali ma yana daga cikin wanda suke cin kafan gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar, shi ya sa muka fi kowa murnan da aka da ya ajiye da kansa ya tafi.
Batun murabus din didado tunda farko kaga akwai wasu kamishinoni kamar Shehu Barauningi ana an fara gwamnatin nan da su kuma an yi komai da su, amma tunda suka zo ana yin abubuwa suka ga cewa ba su isa su ba da shawara ba, kawai sai da su zo a yi ta musu fada kamar wasu yaran gida. Kwanan baya ai na ji shi yana magana akan yanda deputy governor nasu ya bar aiki, ya ce shi ne gwamna guda ɗaya tilo a Najeriya wanda ya fi kyautatawa deputy governor sa duk ran da zai yi tafiya zai rubuta wasiƙa a House of Assembly sa kuma deputy governor sa ya tsaya a matsayin shi ne gwamna. In mai faɗa ya faɗa abin da yake faɗa, masu saurare kuma kasan suna da tunaninsu akan irin waɗannan maganganu.
To kamar yadda kuka ji mai ra'ayi na ƙarshe ya faɗa, Nuhu Gidado dai ba shi ne na farko da ya fice daga wannan gwamnatin ta MA ba da ke can Bauchi, kuma da wannan batun za mu buɗe muhawararmu ta yau a tsakanin ɗan majalisar dokokin wannan jiha ɗin Honorable Aminu Tukur mai adawa da ita gwamnatin da kuma kwamitin da Sabo Muhammad mai kare ita gwamnatin ɗin, wanda dukkansu wakilin Abdulrahman Muhammad ya jagorancin muhawararsu.
To ba Malam Nuhu Gidado ne ya fara barin wannan gwamnatin, akwai jama'a kusan wajen hudu haka wanda yake suka yada wannan kwallon mangoro, suka bayyana dalilinsu na shi wannan gwamna MA Abubakar baya jin shawari kuma in hatsawa yake musu idan suna tare da shi yana daga cikin kaman shi Shehu Barauningi yana daga cikin wanda suka soma bari aka zo aka samu wasu masu mataimaka masa da ma wani shugaban karamar hukuma dukkan sabili da rashin jin dadin yanda MA yake gudanar da al'amuransa.
To na farko adalcin ni da nake wa shi wannan bawan Allah Malam Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi shine kafin ya baka mukami sai ya kira ka kun zauna kai da shi zai fada maka shi irin tunanin da yake da shi na wajen cire jihar Bauchi daga kangi na rashin ci gaba kuma ga dalilan da yasa yake so a tafi ta wannan. So kaga ababin adalci tun farko yana fada maka ga alƙiblan tafiyan nan. So ya fada maka kuma ka saurara kuma ka amince. So wani daga baya yazo ya ce ba haka bane, sai dai in ya bari zaka ga ana barbaransa ne a wancan bangaren. Abinda nake so nuna wa mutane ƴan jihar Bauchi wanda muke siyasa nan da su, waye ya bar MA bai lalace ba a zuwa yanzu wanda kake lissafawa.
To hakan to ka dai ji batu shi wannan barin aiki ko kuma mutum ya hakura daga mukaminsa ba yau ne ya fara faruwa a nan Bauchi ba. Akwai wasu ma kafin shi wannan tsohon mataimakin gwamnati, akwai wasu wanda yake shin kai ya kake fasara wannan al'amari da kuma irin dalilan da suke bayarwa na barin wannan mukami?
To alhamdulillah, kafin in ansa wannan ina so in yi tsokaci. Akwai abinda da ni da shi kaninawa dukan mu malamai ne a baya, akwai abinda muke kira not the frame but the content. In akwai aji akwai kujera ba malami ina amfani misali ina zuwa special school, muna da special schools guda hudu ne a jihar Bauchi. A cikin secondary school da muke da su sama da 100 guda hudun nan sai yaran da suka sami zarafin isa ga wannan gu. In aka kwatanta sauran makarantun primary da ke duk fadin jihar Bauchi da sauran makarantun secondary da ƴaƴan talakawa ke zuwa, ina suka samu malamin da aka dauka kwaya daya? Wannan shine tambayata. In ka ce zaka yi gyara a ilimi, so gyaran farko shine a samu malamin da zai koyar, ko da gindin bishiya na ilimin zata kasance da inganci. Amma don an yi kwaskwari ma wa gini, don an sa kujera babu malami, babu abin da ta canza. Wannan shine magana na gaskiya. Farkon abin da za a iba mana malamai su koyar da ƴaƴanmu, ƴaƴan talakawa da ke karkara. Wannan shine magana na fari. Baya ga wannan, maganan ficewa daga gwamnati a fahimci kalma da na faɗi, ba fa tilasta Malam Nuhu Gidado aka yi ya zo ya zama deputy governor ba, ba yana ƙarƙashin maye ne ya amince ya zo ya deputy governor ba, raɗin kansa ne da sanin irin dama da ke tattare a ciki. Sannan ya zo ya fahimci cewa daman nan akwai naƙasu. Wannan shine magana ta gaskiya. A matsayinsa na bafulla ce ya yi fulakun da ya dace ya yi shiru, ba zai ce kala ba, amma kowa ya sani mutum baya fita daga aljanna ya fada wuta. Wannan shine magana ta gaskiya. Ba shi kadai ba, duk waɗanda suka bari sun faɗi hujjojinsu. Na yi imani da Allah in mutum dai ya san alama ta kalma ta tsoron Allah, ya yi imani da Allah zai iya daurewa ya ce in Shehu Barauningi ya faɗi magana, ya kamata ya bashi haƙƙin cewa mutum ne musulmi kamili wanda ya san mutuncin addininsa kuma yana nan akan bakansa. Sannan a ce in mutum ya bar wannan gwamnati ya lalace. Menene lalacewarsa a siyasance? Lalacewarsa ya zama mahaukaci, an ganshi yana bara gidan wani ko kuma me? Don haka magana a ce ya lalace a siyasance bai taso ba. Amma ina ba da shawari wa kanina kwamre sabo da su da mukarrabansu, don girman Allah su hau bayan dan a caba, su hau keke na pep, su shiga public transport, su je kasuwanni, su je su daure, su je masallatai da coci-coci, su ji irin kalamai da ake faɗa a kansu da wannan gwamnati da suke shugabanci. Wannan shine magana ta gaskiya.
To haka ne, yanzu za ka mata mu dan taka burki ma wannan al'amari dai. Ina fata dai kowanne ya amaye abin da yake jin zai fada kan magana. To
musamman shi ka san abin da yasa nake jin dadin wannan tattaunawa da muke yi da wana, shine kusan dukkan mu mun fito daga bangare daya, mu malamai ne. So maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da sakuna
ba su da malamai wallahi sun nin da ne
to haka to mun
yana maganan Bauchi local government
a Bauchi state yake magana
ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gare ne irin matanku sune wanda ni matata malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi na jihar Bauchi eh na yarda abinda nake nufi anan shine mu iyayenmu malaman makaranta ne yanzu misali shi yace matar Saluda shin da asuba take barin garin nan ta tafi Luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma Luda
mota suka dauka suke zuwa
kaga
biyar mota suke dauka
abinda nake nufi anan shine a yau halin da muke ciki a yanzu mu tashi mu je makarantan bayara kaga dai cikin garin Bauchi ne zace wallahi ka samu akwai malamin da bai isa makarantan ma ba ba mamaki yanzu bai isa ba kuma zuwa an jima kadan zai tashi wannan shine magana na gaskiya malami ya dace a ce yana tare da mutanen da yake koyarwa da su
kana nufa kina musu
ina jaddada cewa makarantan murnu a karamar hukumar ta Babalo tana da malamai guda uku a ba magana sani da bane ai yanzu
malamai guda uku wallahi duk jihar
yanzu abin na gane to
ai ko yanzu
ya kamata kuma mu tun da yake an yi wannan abu mu koma wani akwai sauran abubuwa da zamu yawa to yanzu za mu koma wani bangare wanda yake jama'a jihar Bauchi suke ta maganganu akai ana ta cece ko haka kuma abun ya fara ne tun daga shigowan wannan gwamnati akwai wani maganan bashi na kuɗi na biliyan 4 wanda yake shine nake so yanzu a warware wannan batun bashi shin ta yaya al'amarin ya faru ne dan fara da kai dan majalisa
to alhamdulillah wannan rance da ake magana a bankin UBA ko na naira biliyan 4 mun kama aiki bayan an rantsar da mai girma gwamna da kwana 15 kaga yana gwamna da kwana 15 kafin mu aka rantsar da mu don haka yayi aiki na kwana 15 da majalisar da ta gabata abin ji anan shine haƙƙi ne wanda ya ta'allaka wayar majalisa ta yau in har jama'a suka fito da kalmar cewa an yi badakala a dan wannan tsakani ta kafa komiti ko kuma ta yi bincike da kanta ta yadda za a nemo tsofin yan majalisar dokokin jihar Bauchi su bada bahasi a kayan shin sun yi appropriating wato sun amince da wannan rance da gwamnati ta karba a wannan kwanaki 15 na tsakani ire-irena wanda suke da ra'ayin su bididdigin abun ni nayi imani da Allah da cewa majalisar dokokin jihar Bauchi a wannan gaba bata zauna a majalisa ba koda na rana daya hujja ta shine
to haka ne to akwai sauran batutuwa da yawa masu alaka da wannan bashin da zamu tabowa shiri na gaba sannan ita ma maganar motocin noman nan 500 ta raktoci kenan akwai ta da yake wasu na cewa ai daga wasu jihohi makota ma aka aro su aka kawo nan Bauchi to saboda haka sai a dakaci shirin mai zuwan Allah ya kan wanda zai taba wannan batutuwa da kari a sama muna da godiya ga shi honorable Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad da kuma wakilin mu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya shirya mana wannan muhawara din a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a nan Washington DC nake fatan mun ba ku lafiya
to wallahi yanzu kuma ga labarai a takeice
Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da takaici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an laikin asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin suka da suke wa gwamnatinsa cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar laikin asiri na Amurka CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka James Comey a halin da ake ci kuma shugaban na Amurka ya gargadi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada ya sake wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki shugabannin Iran.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A duk lokacin da kake son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. In zama da jin shi Sahabu Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da ya hada mana shirin sai injiniyan mu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa sai mu hadu anjima idan Allah ya kai.